Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 9 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta fara sajuda. A yau Alhamis ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da wani kuduri da zai umarci shugaba Donald Trump da kada ya yi amfani da ƙarfin soji akan Iran. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumai akan mataimakin shugaban Sudan ta Kudu.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Dalhatu Bafarawa ya ce bai goyi bayan raba masarautar Kano ba biyo bayan takun sakar da ake yi tsakanin masarautar da gwamnatin jihar. To ko menene dalilin sa?
In yau aka kyale Kano tattaye take yanzu, GB wani zai sha iska, an ba shi dama, haka za mu ce abai lalace.
Sannan za ku ji cewa kungiyar malaman makarantun jamhuriyar Niger ta Sinaseb ta gudanar da wani taro a birnin Yamai domin nazarin irin koma baya da ilimi ya samu a wasu yankunan kasar da ke fama da matsalar tsaro. Sannan muna tafe da shirin lafiya war jiki wanda Hauwa Umar take gabatarwa, inda a wannan mako likita zai yi bayani akan irin gwaje-gwajen da ake yi don gane cututtukan koda. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta fara sajuda a jawabin da ya yi wa ƙasa bayan safiyar da Iran ta harba wasu makamai masu linzami da suka auna sansanonin sojin Amurka biyu a Iraki. Trump ya ce ba a sami asarar rayukan Amurka ko 'yan Iraki ba saboda matakin da aka ɗauka na kare sojojin da kuma tsarin gargaɗin gaggawa da ke aiki sosai. Ya kuma ƙara da cewa ɓarnar da aka samu ba wata mai yawa ba ce sosai. A jawabin nasa na jiya da aka yi ta Dako, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna cewa Amurka ba za ta ɗauki matakin soji akan Iran ba bayan hare-haren makamai masu linzami da ta kai. A maimakon haka, Amurka za ta ƙara ƙaƙaba tsauraran takunkuman karya tattalin arzikin ƙasar. A safiyar jiya Laraba ne Iran ta harba wasu makamai masu linzami cikin Iraki bayan barazana da shugabannin ƙasar suka yi na ɗaukan fansa kan wani harin sama da Amurka ta kai, wanda ya yi sanadiyar mutuwar kwamandan wani rukunin dakarun juyin juya hali da ake kira Qud, wato Qasim Soleimani, wanda Amurka ta ce shi ke da alhakin kitsa wasu munanan ayyuka. A yau Alhamis ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da wani kuduri da zai umarci shugaba Donald Trump da kada ya yi amfani da ƙarfin soji akan Iran. Kakakin Majalisar Wakilai ta Amurka Nancy Pelosi ta sanar da kada ƙuri'ar da za a yi a wata sanarwa da ta caccaki gwamnatin shugaba Trump na kai hari ta sama a makon da ya gabata, harin da ya hallaka kwamandan dakarun juyin juya hali na Iran Qasim Soleimani ba tare da tuntuɓar majalisar ba. Pelosi ta kwatanta harin na sama a matsayin takalar fada wanda ka iya jefa rayukan dakarun da jami'an diplomasiya Amurka cikin haɗari. Chris Van Hollen, sanata ne a Majalisar Wakilan a Majalisar Dattawan Amurka na ɓangaren 'yan Democrat wanda ke wakiltar jihar Maryland.
The takeaway from my perspective is that they did not establish in any way the facts that would support the claim.
Yace ni iyata wa fahimtar sun gaza gabatar mana da kwararren hujjoji da ke nuna cewa wani na shirin kitsa wasu hare-hare akan dakarun Amurka da Amurkawa da yawa. Lura da cewa 'yan Democrat ne ke da rinjaye a majalisar wakilan, ana sa ran za ta amince da wannan kuduri, sai dai ba a san yadda batun zai kaya a majalisar dattawa ba, inda 'yan Republican ke da rinjaye. Masu bincike a Iran sun faɗa yau Alhamis ma'aikatan jirgin saman fasinjan Ukraine da ya haɗari jim kaɗan bayan tashi daga filin jirgin saman Tehran ya yi ƙoƙarin ya juyo ya koma. Kana matukin jirgin bai yi magana a kan kowace irin matsala suke fuskanta ba ta rediyo da ma'aikatan da ke kula da tashi da saukar jirage na filin jirgin saman. Sai dai rahoto na farko daga ma'aikatar kula da tashi da saukar jiragen sama ta Iran, ita ma ta kawo sunayen wasu shaidu da suke wurin da jirgin ya wuce, suna cewa jirgin saman Ukraine na ƙasa da ƙasa ya kama da wuta kafin ya faɗo ƙasa. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana yau Alhamis a matsayin ranar makoki na fasinjoji 167 da ma'aikatan jirgin tara waɗanda suka mutu a lokacin da jirgin ya tashi zuwa Cape da ya yi haɗari da sanyin safiyar ranar Laraba. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan mataimakin shugaban Sudan ta kudu na farko Taban Deng Gai, tana mai zarginsa da aikata manyan laifukan keta haƙƙoƙin bil'adama da kuma ƙoƙarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiyar ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. A wata sanarwa da aka fitar jiya Laraba, ofishin da ke sa ido kan kadarorin ƙasashen ƙetare Amurka da ake kira OPEC a taƙaice ya ce Deng ya yi ƙoƙarin haifar da rarrabuwar kawuna da kuma haddasa shakku tsakanin 'ya'yan jam'iyyar SPLM-IO ta ƙasar, jam'iyyar da ke adawa da shugaba Salva Kiir. Sanarwar ta ƙara da cewa matakan da ya ɗauka sun tsawaita rikicin da ake yi a Sudan ta kudu, sun kuma gurgunta ƙoƙarin yin sulhu da samar da zaman lafiya bayan yaƙin basasar da aka kwashe shekaru 5 ana yi. Sanarwar kuma ta ce rahotanni sun bayyana cewa Deng ya kitsa tare da ba da umarnin kisan wani lauyan kare haƙƙoƙin jama'a mai suna Samuel Dong Luok da kuma Agrey Idri, ɗan jam'iyyar SPML-IO, a ƙoƙarin ƙarfafa matsayinsa a gwamnatin Kiir da kuma tsorata mambobin jam'iyyar ta SLPM-IO. Hukumomi a kudu maso gabashin ƙasar Australia sun buƙaci jama'a mazauna wurin da su fita, yayin da wata gagarumar wutar daji take ƙara ruruwa sanadiyar dawo yanayin zafi mai tsanani da kuma kaɗawar iska mai ƙarfi nan gaba a cikin makon nan.
There will be messages going out to communities in the fire zone.
Yace za mu riga aikawa da sakonni ga jama'ar da ke yankin da wutar dajin ke ci, kuma sakonni za su riga wartar mutane zuwa ficewa daga yankin domin ba mu da tabbacin za mu samu iya ba su kariya. Yanayin zafin ana tunanin zai haura sama da digiri 20 na ma'aunin Celsius a gobe Juma'a, wanda zai kawo ƙarshen ruwan sama da yanayi mai sanyi da ya bada wani ɗan lokaci na numfasawa na ɗan wani lokaci ga ma'aikatan kashe gobara waɗanda suke ƙoƙarin shawo kan wutar tun lokacin da ta fara ci a watan Satumba.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga cikin rahotannin namu. An dai kwashe watanni ana takun saka tsakanin masarautar jihar Kano da fadar gwamnatin jihar, lamarin da har ya kai ga raba masarautar mai daraja da ɗaya. To sai dai yayin wata ziyara da ya kawo ofishin muryar Amurka a nan Washington, tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Dalhatu Bafarawa ya ce shugaba Muhammadu Buhari ne kadai zai iya kawo ƙarshen wannan takaddama, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da ya yi da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande.
Jihar Kano, zirabar jihar Kano ba Kano, kullum ina faɗa haka, na faɗa kafin kowa shi faɗa ni fara fitowa. Wannan abubuwan da ake faɗa na Kano ba Kano ba ne zai shafa, kawai Aliyu zai shafa. Na haɗi haka tun sadda ba a yi haɗi. Yanzu abin takaici ne, abin na faɗi da an dauki mataki kwata 8 da ba ka abin da kake ba yanzu, saboda yau mun waye gari arewa ba wanda zai fito a ce shi magana a saurare shi. In ba mutum guda kawai zai magana arewa a saurare shi, shine Muhammadu Buhari a matsayin shi na shugaban kasa, a matsayin shi dan arewa, saboda matsayin shi na oba, matsayin shi na shugaba. In yau ya kire su ya ce abin magana, ina tabbatar maka ta mutu. Saboda haka ni har yanzu kira na gare shi ne ya sa magana wani kwamiti da aka ce ya sa wannan bai kai ba kwamitin zai sawa. In yau ya kire gwamna, ya kire sarkin Kano, ce look kai ku diba wannan abu a bashi, ina tabbatar maka ana bari ne.
To kana ganin akwai buƙatar koko yayi daidai a raba wannan masarauta ta Kano kenan koko?
Wannan kuma ya rage ga in shi ubansu ko uban arewa ya yi magana ya ji saurari gwamnan Kano, ya saurari sarkin Kano, shi ko shi in wanda nashi tunane ya ba da shawarar abin da kamata yi, sai magana ta mutu.
To a kai ma za ka iya cewa wani abu tun da mene ka san sarauta, ka gaji sarauta, kuma ka san me sarauta take nufi, kana ganin raba wannan masarautun me zai haifar ma ga baki daya ita a masarauta a arewacin Najeriya?
To wannan abin da na faɗa ne tuntuni da an yi amfani da shi, yanzu sai wannan sati nake ji an ce an sa kwamiti, shugaban ƙasa sa kwamiti, akwai wani elders forum, duk ni ne na fara magana da adiba a gani magana a yi masarautu a Kano ba ta ko taso ba. Saboda haka in dai ana haka to ƙarshen ta sarauta za ta je ta lalace a duk arewa, wanda yake wannan shi ne kuma ɗan jiɓin da ake iya dibawa ana girmamawa masarauta a yankunanmu. In yau aka kyale Kano tattaya take yanzu, GB wani zai sha iska an bashi dama, haka za mu ce abai lalace. Saboda haka ni a matsayina ko dama ban goyi bayan raba Kano ba, kuma ana nan ka matsayina ma wannan ra'ayina ne kawai, bai isa ai bai isa abin nan, amma ra'ayina bai kamata ba a zo ana wasa a sa siyasa a masarauta irin ta Kano ba.
Tsohon gwamnan jihar Sokoto kenan Alhaji Attahir Bafarawa a tattaunawarsu da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar, inda kungiyar malaman makarantun kasar SINASEB ta gudanar da wani taro a birnin Yamai domin nazarin irin koma bayan da ilimi ya samu a wasu yankunan kasar da ke fama da matsalar tsaro. Wakilin muryar Amurka daga Yamai, Yusuf Abdullahi, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wata sanarwa da kungiyar ta malaman makarantar Nijar SINASEB ta fitar a birnin ɗin Yamai ta nuna damuwarta game da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da yin kamari a wasu yankunan Nijar, al'amarin da ta ce jefa malaman makarantun boko da dama a cikin zaman ɗarɗarar, musamman ma a yankunan Difa da Tiliberi da kuma wasu garuruwa na yankin Doso, kamar yadda ɗaya daga cikin mambobin kungiyar ta SINASEB Umar Sambo ya yi ƙarin bayani.
Mun gani dai da tsaron ƙasa a Nijar yanzu ta ɓarɓare bai, yanzu babu tsaro, sojawa kashewa ake, abun ga horon hula kasha ake, lakwal ta lalace saboda rashin tsaro. Shi yasa muka yi kira ga gwamnati, muka ce ma gwamnati ta nemi ta sa duk abun da zai sa tsaro ya komo cikin ƙasar ga, don mun nuna mun gani abun da nasaru suke iya yi a Gulf lokacin da suka kashe Sulaiman kenan. Mun san da kenan in suna so suna iya su karewa da su kare da wanga abun da tashin hankali da muke ciki, amma ba su so ne.
A bayan nan da hukumomin yankunan Tiliberi da Doso sun doki wasu matakai na haramta zirga-zirgar babura a wasu garuruwan yankunan, matakan da kungiyar ta SINASEB ta ce za su kara kawo cikas ga sha'anin koyarwa, musamman ma idan aka yi la'akari da cewa malaman makarantu ne suka fi yawan amfani da baburan idan za su je ba da ilimi, kamar yadda mun kai lahalidu babban magatakardar kungiyar ta SINASEB ya yi ƙarin bayani.
La recente mesure d'interdiction de circuler en moto,
yace matakan babana na hana zirga-zirgar babura a kowane lokaci a wasu garuruwa na ƙara kawo wa malaman makarantu cikas, don haka muke tilasta wa hukumomi sassauta waɗannan matakan ta hanyar mayar da zirga-zirgar daga ƙarfe 6 na safe zuwa ƙarfe 6 na yamma. To sai dai hukumomin yankunan da al'amarin ya shafa na cigaba da kare waɗannan matakan tare da neman al'umma ta fahimce su. Ibrahim Tijani Kacilla shine gwamnan yankin Tiliberi.
Maganar tsaro ba maganar mutum guda bane, ba matanin gwamnati guda bane, ba maganar jama'a guda bane, maganar kowa da kowa ne. Sai mun gamu duka za mu ci yakin nan, kuma muna tambaya jama'a su ba ma sojina koyon baya don mu samu vraiment yakin nan ya kare.
Kungiyar ta SINASEB a sanarwar da ta fitar ta kuma baiwa gwamnatin Nijar wa'adin mako daya domin biyan albashin malaman kwantaragin watan Disamba. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka, daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana ci a ƙarfe 10:15 na safe ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonni biyu da suka gabata mun ji menene koda, mun ji kuma amfanin ta da kuma irin cututtukan da za su iya kama koda da kuma abubuwan da ke haifar da waɗannan cututtuka. A wannan mako kuwa za mu ci gaba da tattaunawa da likita don jin shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane yaya lafiyar kodar mutum take. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Mun ji menene koda, mun ji amfanin ta da kuma irin cututtukan da ma suke iya kama koda da kuma abubuwan da ke haifar da waɗannan cututtukan. Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane cewa ita wannan koda tana da matsala ko kuma lafiyar ta ƙalau?
To akwai gwaje-gwaje da ake, amma abu na farko shine daga tattaunawa tsakanin likita da marasa lafiya ko kuma da mai kula da mara lafiya zai iya nuna masa akwai alamun cututtuka wanda suka shafi koda. Likita zai fahimci abinda nake nufi da wannan. Sannan yan gwaje-gwajen da ake, akwai waɗanda suna da saukin gaske, misali fitsari da ake gwadawa cikin yan mintuna ka samu bayanin wannan gwaji. Abinda ake gwadawa a ciki akan duba wasu abubuwa waɗanda bai kamata a gansu a ciki fitsari ba. In an gansu, wato kamar rariya ce da ya kamata ta hana wani abu ya wuce, sai ka ganshi. Kana da rariya ɗan laushi, sai ka duba ƙasa, sai ka ga duwatsu, ka san cewa akwai inda ta huje. Saboda haka ta fitsarin nan za a duba ko su abubuwa wanda bai kamata a gansu a cikin fitsari ba, amma za a gansu, wanda idan an gansu din nan zai sa likita ya nemi wasu bincike. Kuma wannan bincike ne mai saukin gaske ta fannin yi, da kuma kuɗin shi yana da arha gaske, kuma ɗan lokaci ne kankani, cikin minti biyar an gama an samu zai bada dan shawara akan abin da ya kamata yi. Sannan akwai hotuna da akan iya yi idan ta kama, likita zai yi tunanin abin da ya kamata, wala Allah za a iya yin ultrasound scan da ake na computer nan, ko kuma yace a dau hoto, ko kuma akwai wasu manya-manyan bincike idan ta kama da bukatar ai hakan sai a yi. Akwai lokacin da akan bukaci a manyan asibitoci sai a dauki wani bangare na dan tsakuro daga jikin kodan nan, a je a duba akan glass, a duba yanayin ciwon na koda. Saboda haka akwai bincike da ake yi da dama, amma wanda ya kamata a ce kowane wuri, koda dispensary irin dan karamin asibitin gaske na unguwa, shine na gwajin fitsarin nan. Akwai sauran abubuwan da ya kamata a gwada da dama a asibitoci za a yi wannan, kuma za a gane cewa menene matsalar.
To likita, misali idan an yi wannan gwaji an ga cewa akwai matsala da ta shafi koda, wani mataki ya kamata a dauka a lokacin?
To matakin farko shine ya danganta ga girman asibitin. Misali a ce dan karamin asibiti na unguwa, shawarar da za su bayar shine ka je babban asibiti. Babban asibiti kuma za su yi binciken da ya kamata. Ya danganta ga me aka gano, shi zai ba da shawara akan me kuma ya kamata, wani mataki ya kamata na farko. Amma ya kamata duk wanda zai je asibiti a ce za a yi akalla wannan gwajin, saboda za a iya gane matsala tun tana karama.
Misali an yi maka gwaji, to sai kuma mutum ya zauna bai dauki abin da wani muhimmanci ba, shin me hakan zai iya haifarwa?
Yanzu misali daga gwajin nan za a iya gane mutum yana da alamun ciwon sukari. Kin ga kawai fitsari aka gwada, amma sai aga yana da alamun ciwon sukari. Idan bai dau mataki ba, wannan yana iya shafar kusan kowane sashe na jikin shi, banda koda zai iya shafar ko ina har da kwakwalwar shi. To kuma abin da ya kamata a yi idan aka gano matsala tana karama, sai a yi maganin ta, sai a zauna lafiya. Amma yanzu misali an gane yan matsala tana karama, wanda wallahi Allah magani za a bashi na sati 1 ko sati 2 bai sha ba, sai ya bari sai da aka dauke shi bai san kan halin da yake ciki ba. Sai aka je sai aka ce misali koyota ta lalace gaba ɗaya sai an yi da shi. Sai a fara neman taimakon miliyan 11 za a je a yi da shi. Aikin ga wannan bai yi ba.
Mukan ji ana cewa kidney stone, wataƙila a gwaje-gwajen nan an gano cewa mutum yana da shi wannan kidney stone, abinda za a iya fassara shi da dutse a jikin ita wannan koda. Me ke kawo wannan dutse a jikin koda?
Abinda ke faruwa shine wasu sinadarai ne suke haduwa sai su dunkule sai su makale ko dai a cikin koda ko kuma a wani bangare na wannan bututu da yake daukar fitsari daga koda ya kai shi mafitsara har ya fita waje. Abu ne da zai iya kawo ciwo mai tsananin gaske. Ya danganta ga girman shi, akwai matakai da dama da ake tunda sinadarai ne, akwai matakan da waɗansu magunguna za a bayar wanda yanayin canjin fitsarin zai iya sa ya fita. Akwai kuma wanda dole har sai an kai ga yin aiki wurin cire shi. Amma sinadarai ne suke taruwa sai su dunkule sai su zama abin da ake gani kamar ya tsakuwa haka.
Ka dan sako wani abu wato dashen koda. Shin menene wannan dashen kodan kuma me ke tilastawa a yi wannan dashi?
To idan ya kasance koda ta samu matsala, duka kodojin nan biyu sun samu matsala, sai ya zama ba sa iya yin aikin da ya kamata su yi na tace jini da sauran ayyuka. To akwai abin da ake cewa dialysis, wato wani hanya ne da ake bi wanda mashin ne zai yi aikin da ya kamata shi koda ya yi na tace jini ya fitar da duk waɗannan sinadarai wanda za su zama guba a jiki ya fitar da shi. Idan aka yi dialysis na idan ciwo bai ci ya ci ba, sai ya kasance kodan nan ta warke, ta samu sauki kuma ta ci gaba da aikin da ya kamata ta yi. To aka iya kai wani matsayi wanda gaba ɗaya kodan nan ta mutu ba za ta iya yin aikin komai ba, wanda a turance za a ce end stage renal disease kenan. Wato babu wani abu da za a iya yi wannan koda ta daina aiki. To a wannan lokaci ake maganar dashen koda. Kuma kamar yadda ne bayani tun farko, a jikin dan adam koda din nan guda biyu ce. Kuma a babban mutum misali za a iya samun koda guda ɗaya tana da wancan rariya ta kai kusan miliyan ɗaya. Idan ya kasance guda ɗaya daga cikin kodojin nan tana aiki lafiya lau, to ta ishi mutum rayuwa gaba ɗaya. Wannan shi ya ba da damar kenan, wani zai iya ba dan uwan shi koda ɗaya shi ya zauna da ɗaya. Saboda matukar wannan ɗaya ta shi tana aiki, to ta ishe shi yayi rayuwar duniya. Idan aka kai wannan matsayi da za a yi da shi, to za a yi wani bincike. Binciken farko shi ne ba kowa ne zai iya baka kodar shi ba, ko kuma kowane irin bangaren jikin shi. Saboda jiki yana da wasu sinadarai wanda duk abin da ya shigo baya cikin bangaren jikin za su yake shi, garkuwar jiki kenan. To sai an nemi wani dan uwa ko kuma wani dai wanda yanayin jikinka ya amince da nashi yanayin jikin, ba zai kalli wani bangaren jikin shi a matsayin bakon haure ba a jikinka, wanda a turance ake cewa su HLA typing da sauransu. Kenan an fi samun wannan a dan uwa na jini wanda garkuwar jikinku ta kusa iri daya. To idan aka samu wannan, to shi wanda zai bada kodar tashi sai an fara bincike an tabbatar da cewa kodojin nashi guda biyu duka lafiya silau. Kuma idan an cire mai guda ɗayan zai rayuwa da waccan ɗayar babu matsala. Idan aka gama wannan bincike, to sai shi kuma wannan wanda yawanci yana asibitin yana kan mashin din da ke wannan dialysis kenan, tunda koda ta daina aiki sai a zo sai a sa rana a yi duk binciken da ya kamata, sai an duba shi wancan wanda zai bada koda kuma ba shi da wata cuta ta daban wadda za a iya ɗaukar ta hanyar dashen nan. Misali cutar kanjamau, kwayoyin hepatitis da sauran cututtuka wanda za a iya ɗaukar shi daga wani asawa ne. To idan duk wannan aka bincika suka zama lafiya lau babu matsala, to sai a ciro kodar da ke jikin shi wannan wanda zai bayar, wanda a turance ake cewa dono, sai a sa wanda yake bukata wanda a turance ake cewa recipient. To idan an sa masa, kuma za a sa shi akan magunguna wanda za su sa garkuwar jikin shi kada ta yaki wannan koda da aka sa masa, ta hakuri ta yadda cewa bangaren jikin ne. Saboda haka zai kasance yana kan wasu magunguna na dan tsawon lokaci har a tabbatar da cewa jikin shi bai yaki wancan koda ba. Shi kuma wancan da ya bada koda bayan an cire ta mai magani ya warke lafiya, zai ci gaba da rayuwar shi a bai.
Ta yaya mutane za su kare kansu daga cin karo da cututtukan da suke kama koda?
Rigakafi ya magani. Na farko shi ne a guji shaye-shayen magunguna barkatai. Idan baka da lafiya, ka je inda za a tabbatar da cewa maganin da aka baka magani ne mai inganci kuma a rubuta shi akan yadda ya kamata. Ya kamata a duk matakai na lafiya a tabbatar da akalla shi wannan gwaji na fitsari da muke magana urinalysis, wanda ba zai ɗau minti biyar ba, kai fitsari ka bar a gwada yadda za za a iya gane wanda suke da matsala a dauki mataki nan da nan. Idan an ga matsalar da tafi karfin wannan asibiti a tura mutum inda ya cancanta ya je. Ya kamata hukumomi su dau mataki akan masu sai da magani. A tabbatar da cewa maganin boge da wanda ya lalace baya cikin al'umma kuma ba a siro da al'umma shi. Kamata a taimakawa asibitoci da suke da bangarori na kula da koda din nan. Akwai wasu hukumomi wanda suke kula da harkar koda nan, akwai kuma kungiyoyi na su masu kula da koda da kuma marasa lafiya wanda suka kafa nasu kungiyoyin. Ta nan ana iya samun wasu bayanai masu amfani matuka wanda za su taimaka wanda aka gane yana da matsala da kan lokaci. Cututtuka irin su hawan jini da ciwon sukari ya kamata a kula da su matuka, saboda idan ba a yi ba, banda waɗannan cututtuka za kuma su iya shafa koda, a ƙarshe sai ya zama an samu matsala kenan. Dan ya kasance dabi'a ka baka shan ruwa to da matsala, ya kamata a sha ruwa sosai yadda ruwan zai zama in kai fitsari, kai jibi ko gumi ko zufa, ruwan da ya fita a mai da shi, yadda koda za ta rinka samun isasshen ruwa tana tace abin da ya kamata. Kai tunanin kamar masu tatakunan zaki za su san wannan. Idan suka fara tata za a kai lokacin da zai toshe, za ka ga sun ƙara ruwa a ciki saboda ya taimaka ya wanke. To kamar haka ne, saboda haka da buƙatar mutane su ɗauki ɗabi'ar shan isasshen ruwa, kada a zauna jiki babu isasshen ruwa.
Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma anan muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, inda muka tattauna akan koda. Da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu, domin kusan an ce lafiya ita ce uwar jiki. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Madalla, a gaida Hauwa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko ya fito daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika kalaman jakadar Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman ga kasashen Afirka, Muhammad Idris Chambers, yayi cewa kasashen yankin na fuskantar yawaitar hare-haren ta'addanci. Wani abin a duba ne gani irin yadda hare-haren ke ƙara zaffafa a kowace ranar Allah. Da fatan shugabannin kasashen za su duba yarjejeniyoyin tsaro da aka cimma a taruka daban-daban domin tabbatar da tsaro ga al'ummar yankunan su. Sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak da taimakon kungiyar muryar talaka reshen jihar Borno. Ya ce assalamu alaikum biya Hausa, a yau na shigo wannan filin ne na yi kira ga iyaye mata. Dan Allah iyaye, ku kula da wutar da kuke amfani da ita lokacin da kuke girki. Ku tabbatar idan kuka gama girki kun kashe wutar da kyau, don wannan lokacin da muke ciki na hunturu. Idan ba ku kashe wutar da kyau ba, iska zai iya tada wutar ta tashi ta yi barna. Allah ya sa an ji kuma za a kiyaye. Sai kuma saƙo daga Baba Haruna Bajoga da Abubakar Rajibrin Dangusau, suka ce baki ɗaya Amurka da Iran ku yi hattara, kada ku zama sillar jefa duniya cikin yaƙin da idan an san farkon shi ba a san ƙarshensa ba. Sai kuma saƙon mu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashau, ya ce salam biya Hausa. Kalaman da shugaban Amurka Donald Trump ya yi kan buƙatar samar da zaman lafiya a duniya biyo bayan harar ramuwar gayyar da Iran ta ƙaddamar kan dakarun Amurka, ihu ne bayan hari.
Madalla, a gaida Abdul Aziz Adili Toro da wasiƙun masu sauraro, ga Muhammad Hafiz Baballa ya dawo da taƙaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta fara sajuda a jawabin da yayi wa ƙasa bayan safiyar da Iran ta harba wasu makamai masu linzami da suka auna sansanonin sojin Amurka biyu a Iraki. A yau Alhamis ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka za ta amince da wani ƙuduri da zai umarci shugaba Donald Trump kada ya yi amfani da ƙarfin soji akan Iran.
A sauraro da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A yau muna so mu ji ra'ayinku game da kuna ganin hana amfani da babura zai daƙile kai hare-hare na ta'addanci. Sai mun ji daga gare ku a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya tayani gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau Mr. Johnson Justin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.